This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko a watan Yuli shekara ta 2024. Da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a safiyar yau ga Hawwa da kanin labarai.
Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kai na kusan karni biyu da rabi na ranar 4 ga watan Yuli. Yan sandan tarayya na kasar Brazil sun kama tsohon shugaban kasar jihar Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar kawancin tsaro ta NATO na shirye-shiryen cika shekaru 75 da kafin kuwa.
To a gaishe ki, Majalisar Dokokin Najeriya ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniyar kuɗi da za ta take dokar ƙasa ba. Biyo bayan rattaba hannu da Najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kuɗin dalan Amurka biliyan 150. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Za mu kuma nazarci kai komo da ake yi tsakanin gwamnatocin waɗansu jihohin arewacin Najeriya da sarakuna. Yau kuma a shirin manuniya daga batun fadda sawun kuɗin al'umma a jihar Kaduna.
Yau ne Nasiru El-Rufai ya san kotuna da amfani. Bayan lokacin da yake gwamna, kotu ta hana shi koran ma'aikata, ya kora. An hana shi rusa gidajen mutane, ya rusa.
Zuwa dambarwar siyasa a jihar Zamfara.
To ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba ne in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi
to sai ku kasance tare da na ikara zuwa anjima a cikin shirin amma kafin nan ga Hawwa da halin da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif a jiya Alhamis Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kusan karni biyu da rabi hutun ranar 4 ga watan Yuli da ta kasance ranar da ta ayyana cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da yin tartsatsi na haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. An yi faretin murnar demokaradiyyar ƙasar a ko'ina a faɗin Amurka. Yancin faɗin albarkacin baki, yancin kaɗa ƙuri'a ko akasin haka, da yancin yin addini ko akasin haka. Bikin na ranar 4 ga watan Yuli biki ne na kuma tabbatar da zama ɗan ƙasa Amurka. Kimanin mutane 11,011 ke zama 'yan ƙasar ta Amurka a hukumance a makon da ake hutun gudanar da shagulgulan adadin da ya ninka a kan na shekarar da ta gabata. Hukumar ɗan ƙasa ta Amurka da ta shige da fice ta shirya bukukuwan rikidewa zama ɗan ƙasa har 195 a sassan duniya tsakanin ranar 28 ga watan Yuni da 5 ga watan Yuli. Yan sandan tarayya na ƙasar Brazil sun kama tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga ƙasar Saudiya a lokacin yana ofis cewar wata kafa da ke da masaniya a kan zarge-zargen. Wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai ba ta ba da cikakken bayani takamaimai ba a kan laifukan. Jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a sa kai sunayensu saboda ba su da hurumin yin magana akan batun a bainar jama'a. Har yanzu dai kotun kolin ƙasar ta Brazil bata amsa rahoton da ke dauke da hukuncin tabbatar da aikata laifukan ba daga hannun yan sanda. Da zaran ta yi hakan ake sa ran babban mai shigar da ƙara na ƙasar Paulo Gonet zai shiga aikinsa inda zai yi nazarin bayanan sannan ya yanke shawara ko zai shigar da ƙara da tilastawa Bolsonaro tsayawa a gaban kuliya. A yayin da kungiyar tsaron kawancin tsaro ta NATO ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa, ungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin Indo-Pacific. A yayin wata hira da muryar Amurka, Stephen Flanagan, babban jami'i a kungiyar bincike da nazari ta RAND, ya ce kungiyar ta NATO bata taka wata muhimmiyar rawa ba kan sha'anin tsaro a yankin Indo-Pacific, amma ya ce NATO da ƙawayenta na fahimtar ƙarin buƙatar da ke akwai na ɗaukar matakin aiki tare a yankin. Flanagan, wanda ya taɓa aiki a matsayin babban daraktan kwamitin tsaro na ƙasa a lokacin gwamnatin Obama, ya ce wasu ƙasashen NATO da ba kasafai suke aiwatar da aikace-aikacen soji a yankin na Indo-Pacific ba, irin su Jamus, a yanzu sun fara aikewa da jiragen ruwa domin taka burki ga zaluncin China a yankin. Flanagan ya kara da cewa daga cikin matakan da kungiyar ta NATO za ta dauka ba tare da zira jiki ba su ne na aiki tare game da al'amuran da suka shafi sararin samaniyar Russia da China da aiki tare wajen kauce ma bayanai marasa sahihanci. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Kada yi nisa nan gaba kadan Hawa za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda majalisar dokokin kasar ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniya ta kudi da za ta take dokar kasa ba, bayan rattaba hannu da gwamnatin Najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kudin dala Amurka biliyan 150 da ake cece kuce a kai. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Yarjejeniyar haɗin gwiwa ce tsakanin kungiyar ƙasashen Turai ta European Union da kuma mambobin ƙasashen Afrika, Caribbean da Pacific. Najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. Amma an fara tattaunawa kan yarjejeniyar ne a shekara 2018 a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 73. Ƙasashen ƙungiyar EU 27 da ta ƙungiyar ƙasashen Afirka da Caribbean 79 sun rattaba hannu a garin Apia ta ƙasar Samoa a ranar 15 ga watan Nuwamba na shekara 2018. Wannan yarjejeniya tana da batutuwa 103 a ciki har da amincewa da mu'amalan mace da mace ko namiji da namiji, wanda aka fi sani da auren jinsi. To sai dai Najeriya ta rattaba hannu ne bayan nazari da tuntubar kwamiti da ma'aikatar kasafin kuɗi ta tarayya da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje da gwamnatin tarayya suka yi, inda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗa 103 da suka sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar na 1999. To sai dai abin da ya ɗauki hankali shine wani rahoto da ya nuna cewa yarjejeniyar tana da wasu sharuɗa da suka tilastawa ƙasashe masu tasowa su goyi bayan al'ummar da ke mu'amala da jinsi ɗaya don samun kuɗi da sauran kayan tallafi daga mambobin ƙungiyar da suka riga suka ci gaba. To ko majalisar ƙasa tana da labarin waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan 150 gagara ba dan majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kasafin kuɗi, Muhammad Alin Dume, ya yi bayani cewa
yau ne dai na karanta a jarida ana cece kuce kuma ana kwarfe-kwarfe akan cewa bai kamata Najeriya da wayansu kasashen da su dama tun da fari suna condemning wannan auren jinsi da sauransu nan a ce bashin da za a bayar sai an yarda da haka din mutane ba za su yi, mu ba za mu yarda ba. Kuma na farko kundin mulkin ƙasa ya tanadi cewa dole ne shugaban ƙasa ya nemi amincewa majalisa tukuna ya ɗauko wani irin bashi ko na cikin gida ko na waje.
Amma ga shugaban ƙungiyar CISLAC da ke inganta ayyukan majalisu kuma babban shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci cewa
ina ga cewa su shugabannin Najeriya a yanzu ganin cewa suna da yunwar neman su ga cewa an karɓe su a duniya za su iya rattaba hannu su amfani da duk wani tsari da zai iya sa a karɓe su a waje din. To babban matsalar dai shine dole ne a yi wa 'yan ƙasa cikakken bayani akan duk wani abu da yake tafiya a kan al'amarin Najeriya da shugabannin Najeriya suke yi da yan Najeriya. Idan ba a yi haka ba wannan zai ci gaba da kawo hasashe, zargi da kuma wani lokacin ma labaran ƙarya da na boge. Saboda haka dole ne gwamnatin Najeriya ta fito ta yi bayani sosai a area din da kuma ake zargin cewa za a yi wani abu da ya keta dokar tsarin Najeriya ko kuma ya keta dokar ɗan adam.
Ita ma shugabar gidauniyar kula da sha'anin harkokin mata ta Tozali, barista Maimuna Yaya Abubakar, ta ce a duk lokacin da Najeriya za ta sa hannu a irin waɗannan yarjejeniyoyin ta riƙa lura.
Document ɗin da ta sa hannu kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi, kuma duk ƙasashen da aka ba wa wannan kuɗaɗen suka yi signing wannan agreement ɗin sai da suka san sun yadda da maganan auren jinsi, ko da yake takardan ba wai ya fito karara ya nuna akan auren jinsi ne, amma clauses ne in kai signing ka yadda da duka clauses din. So ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya kasa ce wanda akwai addini, akwai na musulunci, akwai na krista, kuma duka wayannan addinan da ke kasar nan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi.
Gwamnatin tarayya ta fito da sanarwa mai dauke da sa hannun ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi cewa babu yadda za a yi ta shiga irin wannan yarjejeniyar, saboda duk abin da za ta yi shi ne saboda al'umman kasar, saboda haka ba za ta yi abin da ya saba wa dokokin kasar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ga da Madina, ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
A ranar Alhamis din nan, kasar Farisa wato Iran ta yanke hukuncin kisa kan wata mata 'yar fafutuka kan hakokin ma'aikata bisa zarge-zargen da ke da alaka da wata kungiyar kuddawa da taiwa doka karan tsaye, cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama. Tun da farko an kama Sharife Muhammadi ne a watan Disamba a garin Rasht na ƙasar ta Iran, aka kuma yanke mata hukuncin kisa akan babban laifin da aka zarge ta da aikatawa na tawaye, cewar kafar yaɗa labaran fafutukar kare haƙƙin ɗan adam Hengjo, mai mazauni a Norway da Amurka. An zarge ta da zama mamba a jam'iyyar kuddawa 'yan aware Komala, wadda aka haramta a ƙasar ta Iran. Hengjo ta ce ta yi fama da shan azabar jiki da ta kwakwalwa a hannun jami'an tsaron leken asiri a lokacin da take tsare. Wata kotun juyin juya hali a Rasht, birni mafi girma a yankin Gilan na tsibirin kogin Caspian, ce ta kama ta da laifi, ta kuma yanke mata hukuncin kisa bayan da ta saurari tuhumar da aka yi mata, cewar kungiyar. Hukumar kula da saita akalar kafafen yaɗa labarai na rediyo da talabijin ta ƙasar Turkiya RTUK ta kwace lasisin wata tashar rediyo mai zaman kanta a ranar Laraba sakamakon barin baki game da kisan kiyashi da aka yi a Armenia a tashar. Matakin na RTUK na kwace lasisin tashar Açık Radio mai mazauni a Istanbul, wadda ta fara yaɗa shirye-shiryenta a shekarar 1995, ya biyo bayan wani bako da aka gayyato a ranar 24 ga watan Afrilu, wanda ya yi wata baran-barama akan kisan kiyashin Armenia. Bakon da aka yi hira da shi a tashar ya yi baran-barama a inda ya ce a bana an haramta bikin tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma al'ummar Armenia. Ranar 24 ga watan Afrilu ta kasance wata rana ta tuna yakin duniya na ɗaya, lokacin da dalar Ottoman, wanda ya gadar da Turkiyyar wannan zamani, ta kashe dubban ɗaruruwan Armaniyawa a shekarar 2021 ne, a karon farko shugaban Amurka Joe Biden ya amince da ranar ta 24 ga watan Afrilu a matsayin ranar tunawa da kisan kiyashi akan Armaniyawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Hawwa Sharif ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana tarihi sun shiga sahun masu kula da lamura da fada a jihar arewacin Najeriya a yin kira da a yi karatun tanatsu dangane da batun masarautun gargajiya da suka bayyana a matsayin tushen al'adun Hausa. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, masanin tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano Professor Tijjani Muhammad ya bayyana takaicin takun sakar da ake yi tsakanin waɗansu gwamnatocin arewacin ƙasar da masarautun gargajiya da suka hada da daular Usmaniya.
Sarakunan da su shugabannin gwamnatin na siyasa suna taka tsantsan, suna cizawa, suna busa. Lokacin ai jiha guda ce lokacin sardauna, arewa gaba ɗaya a sunan jiha take, shi kaɗai ne shugaba. Saboda haka shi ne yake riƙe da komai. Saboda haka suna aunawa da al'adun jama'a da kuma muradinsu kafin su yi wani abu. To wannan lokaci ka san an fara samun takaddama babba tun daga raba ƙananan hukumomi da sarakuna 1976. Da aka kirkiro sarakunan hukumomi, sai aka ce to sarakuna sun daina shugabantar ƙananan hukumomi. Ka san lokacin Turawa Native Authority ita ce karamin hukuma, to sarakuna ne shugabannin ta ANA. To wanda aka zo an ce sun daina, sai kuma aka ce ma 'yan siyasa za a naɗa shugabanta, sai kuma aka ce ma gudunmuwan ma za su baro a ƙasa shi ma an cire su a tsarin mulki na 1979. Shi ne kuma har yanzu kowane tsarin mulki tun daga lokacin da aka har zuwa yanzu duk ba sarakuna ba su da wani gurbi da suke da shi a cikin tsarin mulki. To wannan sai ya fi ba 'yan siyasa tasiri fiye da sarakuna. Saboda haka sarakuna sai suka koma kawai menene aikinsu su shugabanci jama'a su zama iyayen jama'a. Su jama'a suka fi yarda da su. Ko sun cuce su ko ba su dai jama'a suka fi saba da su a tarihance. Saboda haka sun fi ganin sun fi kusanci da su.
To zan iya cewa misali dokar nan da Majalisar Dokokin Sokoto ta yi take cewa ta haramta ko ta cire hannun sultan daga hurumin wato naɗa kowane irin basarake. Za a iya cewa kamar ci gaba ne na ita waccan garan bawar da aka yi wa ƙananan hukumomi na 1976 1866
da kuma tsarin mulki ba. So suke wani fassara suke so su yi idan suka ce sun cire. Na yarda sun cire. To waye zai naɗa? Waye ya fi sanin ƙasa? Gwamnan da aka naɗa yau shekara ɗaya shi ya fi sanin jihar Sokoto da jama'ata fiye da shi sultan wanda ya gaji abin fiye da shekara 200. Cikinsu waye ya fi sanin jama'arsa? Su shugabannin da ai wannan suka kalla su kansu tura abin da yasa ba su cire sarakuna ba kenan. Sun fi sanin tarihin ƙasar. Idan suka yafuce su to tarzo ma za a yi musu a ƙasa. To wannan abin da ake gani mutane suna gani kamar da wasa. Amma abu ne babba. Amma tambayar da za ka daɗa dubawa shi ne me isa arewa maso yamma? Me yasa ba a yi wannan arewa maso gabas? Su me yasa gwamnatinsu ba sa yi? Me yasa arewa ta tsakiya da ake ce mata nan wannan gwamnonin su nasarawa su ne? Me yasa ba a yi? Me yasa ɓangaren Yarbawa ba a yi? Me yasa ɓangaren Ibo wanda su Turawa ne masu kawo sarauta? Me yasa ba a yi? Me yasa kudancin Kudu ba a yi? To siyasa ce take shigowa. Su kuma gwamnonin da suke arewan na yanzu ba su da ilimin tarihi na al'adu na asali na wanda yanda aka taso. Ba su da ilimin irin gudunmawar da sarakuna suke ba wajen riƙe ƙasar. Gani suke kawai dan an zaɓe su kuma mutanen sun ga cewa wannan iyayen jama'a ba su da amfani. To wannan kuskure ne babba kuma wallahi ba ina faɗan na san gaibu ne masanta ne bai san gaibu ba. Amma in dai aka ci gaba da wannan su kansu gwamnatin ba za su yi mulki ba.
Masanin tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano Profesa Tijjani Muhammad a hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ashe dai har yanzu damban dambarwa bata kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Dan Rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka.
Majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki shine yau ya zo domin ya bi kadin hakkinsa a gaban kotu saboda a walwalar da.
Yau ne Nasiru Dan Rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna ta hana shi koran ma'aikata ya kora an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa
a jihar Zamfara ma rikitar rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC ce ta saki ballo ballin baraka
da bangaren yari da bangaren matawalle wai su da masu ruwa da tsaki ni kuma nace to in kace ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi
game da ƙarawa kasafin kuɗin Barau Adi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masajin tarayyar Najeriya ne yake cewa ai dama ba a ma fara aiki da kasafin kuɗin wannan shekara ba ma har ya zuwa war haka
kasafi kuɗin da muka bada daman ayi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka. Shiri na 176 cikin jerin shirin manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka. Me yuwa kuma kokarin yankan shashakar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya ruga gaban kotun da yace ya je ne ya kai kuka. Tsohon kwamishinan mahalli a jihar Kaduna Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna ɗan Rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar Kaduna da ya zargi tsohon gwamna ɗan Rufa'i na cike da shakaka.
Abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar Kaduna wanda ta binciki basussuka da aka karbo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba, to shi ne ya zo domin ya nuna cewa an zalunce shi, ba a yi mishi daidai ba, ya kamata a bashi dama ya kare kanshi, amma hakan bai faru ba. To kuma tsarin mulki na ƙasar nan da kuma ainihin gundarin kudurori na kare haƙƙin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutum shi ma ka bashi dama. Majalisa ta zauna kuma ta fito da report nata da yake da kage-kage a ciki, kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da daman muke ta magana akan rahoton shine yau gashi ya bayyana, ya zo yau domin ya bi kadin haƙƙinsa a gaban kotu saboda ai walwalar da.
Sai dai shi maga takardan babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono cewa yake tsohon gwamnan jihar Kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka.
Wai yau ne Nasiru ɗan Rufa'i ya san kotu na da amfani, bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa, kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora, ta hana shi koran almajirai kotu ya kora, ba abinda kotu ba tana shi ba sai yau a ce Malam Nasiru Ahmed Irfa'i wai ya san da kotu a Najeriya har kuma yana kokarin kotu mai shakin sa. In abinda dadi me yasa shi ya ki bin umurnin kotu a lokacin da yake kan gwamnati?
Ai adalci ne yace ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba.
To shi mai lokacin nan adalcin yayi ya ki bin umurnin kotu bayan akan haƙƙoƙin mutane?
Dama ana zargin kamar ƴan majalisa saboda kuna da ƴan masa da yawa a majalisar, kamar ku ƴan masa kune suke ingiza wannan bincike.
To ai ba a ce ƴan majalisan PDP sun yi ba, an ce majalisan gogin jihar Kaduna, so ba maganar PDP ba maganar APC, duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take. Saboda lokacin da ake campaign mun faɗa Malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissafa duk ɗan jihar Kaduna ana bin shi da akalla dera 1,300 zuwa miliyan 5. Lokacin ƴan rufe ya karyata har ya ce ma yana da ansa zai ga mu Ubangiji. To yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tunawa kansa SCD suna faɗin gaskiyar abin da muka faɗa suna tabbatarwa.
Shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a Najeriya Malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuren da Masar doko kin jihar Kaduna ta yi a lokacin bincikenta ne yasa take ta faman shan caccaka.
Yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi ba sun ba, domin su mutane waɗanda aka mulka din za su zo su ji yadda gaskiyar magana take daga bakin shi Nasiru ɗan Rufa'i, daga bakin ita majalisa da take za ta bincike shi. Amma a tare kwamishinonin cikin a saurare su, ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya ɗaukan wani mataki wanda gwamna ba shi ba.
Amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne malam ɗin yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC.
Eh to ko dai menene dai, at least dai ya dai kamata a ce dai an saurare shi. Mu abin da muke magana shine aka ce fiya hiyari, saboda kana EFCC da gaske take yi wannan bayani da kwamishinoni suka bayar tunda shi gwamna bai ji yayi bayar ba. Sai ta kama su, sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su, saboda kada su je na jin kafa su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi, kuma an ga cewa an yi almundan hannun kuɗi. Wataƙila a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba, gaskiya za ta halinta.
Dalamu ita ma dai jam'iyyar APC jihar Zamfara ta sake taka tarkon turgudo da aka ji sanata Kabiru Marafana cewa wasu ƴaƴan jam'iyyar ne ke neman banka wuta a ɗakin jinka.
Kamin wannan APC taka lemu mun yi fada har mun jima kanmu mu ƴan APC na jihar Zamfara, daga baya ta kira mu ta ce a zo a yi sulhu da juna, kuma a wannan lokaci mun ka ce mun roshe namu bangare, kuma mun yadda da shi na yari tunda cewa an kai a zo a yi sulhu tsakani da Allah, an ka rike mun ka tafi. Daga baya kuma APC ta zo ta kwace komi da gare mu ta bayawa gwamna Matawalle, an ka ci gaba da gwagwatawa. Daga baya kuma aka zo aka ƙara yin wani grand sulhu, duka muka haɗe wuri guda an kashe gazaɓe, amma wasu ba su yadda da wannan fadiya ba sun kai ma wannan sulhu kafa angulu mun ka fada zabe amma Allah ya taimake mu mun ka ci na shugaban kasa da sauransu to bayan yanzu shekara daya kawai sai muka je wai gida APC wadda shekara uku bata kira ko yan banjo masu rawar kasuwa ba a taba kiran meeting ba ba a taba ce ma kowa zo ku je har mun ka shiga zabe har an ka fadi wai yanzu ta holka ita APC kuma wai sai tace wai ta kira wai meeting na masu ruwa da tsaki su ne masu ruwa da tsaki da bangaren yari da bangaren matawalle wai su da masu ruwa da tsaki ni kuma nace to ko dai baka so na wallahi labarin APC bai cika zafaran ba ni in kace ka kira meeting ba kira ni ba ƙarya kake yi don haka nan tunda yanzu su sun ka tanaji wannan fada to mu ma ba mu yadda ba yanzu zamu yi namu bangare mu ci gaba da gwagwatawa Allah ya bada rabo sa
shi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kudi a Masar jantare Najeriya sanata Ali Indume daddale dalla dallan dalilan dan karakarin watanni don kashe kasafin kudin bareyi dukko da yake tun baran ma wannan kasafi ya riga ya zama doka
wato mun kara lokaci ne akan daman da zasu yi na aiwatar da kasafin kudi da akai passing a 2023 dalili don akwai wayansu manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a karasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget din ma ba a fara implementing da wuri ba na biyu kuma wato wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai zama to kamar abandoned project shi yasa muka ce a kara lokaci don su aiwatar da capital kawai na wayannan kasafin kudin na 2023 da kuma kuri-kuri na 2023 shine karki kara karki rage
to yanzu in kuka kara wa'adin kasafin kudin shekara 2023 ina kasafin kuɗi na wannan shekara
yawa kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka bada daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida cewa sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaba a cikin su sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kaman a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kaman ba da ma contract din to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi
tutun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar mu rafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kare karewa suke kullun kwanan duniya da sannu-sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1057 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne da ma suke ganin su sun riga sun daukaka kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Maryam Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muliyoyin da kan banka da duk wata aika-aika. Ni Isa Lawal na garin Ikara ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To ga da na Ikara sai ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Kada ku bari a ba ku labari. Abin da ya sauka kenan a shirin na safiyar yau sai dai kafin mu yi sallama ga Hawwa da tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice a jiya Alhamis ne Amurka ta yi bikin ranar samun yancin kusan karni biyu da rabi hutun ranar 4 ga watan Yuli da ta kasance rana da ta ayyana ta cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da ya rika tatsatsi da haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. An yi faretin murnar demokaradiyyar kasar a ko'ina a fadin Amurka. 'Yan sandan tarayya na kasar Brazil sun kama tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'u-lu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga kasar Saudiya a lokacin yana ofis cewa wata kafa da ke da bayani akan zarge-zargen. Wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai ba ta bada da cikakken bayanai takamaimai ba akan laifukan. Jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a saka sunansu saboda ba su da hurumin yin magana akan batun a bainar jama'a. A yayin da kungiyar kauncin tsaro ta NATO ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa, kungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin Indo-Pacific. A yayin wata hira da muryar Amurka Stephanie Flanagan, babban jami'i a kungiyar bincike da nazari ta RAND, ya ce kungiyar ta NATO bata taka wata muhimmiyar rawa akan sha'anin tsaro ba a yankin na Indo-Pacific amma ya ce NATO da kawayenta na fahimtar karin bukatar da ke akwai na gudanar da matakin aiki tare a yankin.
To a gaida malama Hawwa, masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kada a manta za a iya sake jin shirin baki ɗayan shi a lokacin da muka saba fitowa da Hantsi ko kuma shafinmu na intanet voahausa.com. Za a kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Hawwa Sharif ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyar mu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ko wani lafiya mu kuma mu fara lafiya da alheri.